Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad bin Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna kara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewar sa rayuwar mu ta iso wannan rana yau talata a 21 ko ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yake daidai da 10 ga watan Maris shekara 2026 miladiya. Cikin ikon Allah mun sake haɗuwa wannan majalisi na Masjidin Sunna dake titin Sardauna cikin garin Azrai a jihar Bauchi, inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgunan abin da ya sawwaka. Muna karatu cikin Raddul Azhani ila ma'ani Alkur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa. Jiya mun tsaya cikin suratul Rahman, suran mai rahama. Mun tsaya kan aya ta 13 za a tashi wadda take biye da ita insha Allah. Kafin mu ci gaba, akwai wasu tambayoyi da zamu dan waiwaita. Wannan tambaya ta farko yana tambaya ne, yace shin mazihi yana karya azumi, sannan ta wace hanya yake karyawa? Tambaya biyu yayi, kuma kaman ya yanke hukunci ko? To mazihi baya kada azumi, mazihi alwala yake batawa amma baya kada azumi. Wannan shine maganar da ta ke tabbatacciya kuma wadda take ma'abuciyar dalili. Inna ma dai wai kama abin da Bahaushe yake cewa ne, wato bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane, haka ne ko? To a kiyaye duk abin da zai iya kawo mazihi ya fita. Shi ma Imam Malik ibn Anas da yake a cikin usul fiqhinsa akwai abin da yake ce da ita saddu zari'a. To saddu zari'a Imam Malik yana amfani da shi a cikin fiqhinsa, duk wani abu wanda hanya ce da za ta iya kaiwa zuwa ga abin da yake na haram, to koda ba a yi magana akan wannan hanyar ba, to hanyar ma in dai za ta kai zuwa ga abin da yake haram sai ce ita ma tana da wancan hukuncin. Mun gane ko? Wato ai tunani ne yake sanyawa da sha'awa mai ƙarfi, ita take sanyawa mazihi ya fita. Mazihi baya fita haka sai da sha'awa, ko mutum ya ta dogon tunani, ko mutum ya je jikin mace, ko abin da ya kama da haka. Shi ne sai a sami in'azi, in aka sami in'azi sai kuma mazihi ya fita. To kaga idan har misali sha'awa ta sanya mazihi ya fita, to za ta iya kaiwa wala Allah maniyi ya fita. Idan maniyi ya fita kuma azumi ya lalace, wannan kuma hukuncin ya zamanto wani daban ko? Yawwa, to don kar a kai wancan, shi yasa ya ce idan mazihi ya fita azumin mutum ya lalace, kuma ya ce akwai ranko a kansa, wai dan saboda mutum ya kiyayi wannan. Amma magana tabbatacciya kamar yadda malamai suke bayani, mazihi yana bata alwala ne kawai, kamar yadda ya tabbata a cikin hadithin Ali ibn Abi Talib wanda malamai suka rubuta. Wannan shi ne. Sannan tambaya ta gaba ya ce, ya ji idan limami ya karanta suratu Tin, idan aka je ƙarshe sai ya ji mutane suna cewa wa nahnu ala zalika minash shahidin. Wannan bid'a ce, ba a faɗan komai, ba a ruwaito cewa sahabba annabi suna faɗan wani abu ba. Ko misali mutum yana cikin karatu cikin suratul Fatih ne, ko a ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidatu, ya zo Muhammadur Rasulullah sai ka ji sallallahu alaihi wasallam, bid'a ce, kar ku sake yi, ba a yi, dan ba ruwaito sahabba annabi suna yi ba. In ana karatu a cikin sallah shiru kawai ake ka ji liman, ba abin da kake faɗa. Halama yin an ce ma assalamu alaikum, ai Allah ya ce wa idha qayyitum bi tahiyyatin, yan ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam. Amma kuma an sa sallama wajibi ne ko? Kamar yadda salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in an ambaci sunansa shi ma sunna ce wajiba, shi kuma wancan farilla ne ma da Qur'ani ya faɗa, amma ba lazimta maka ka amsa ba. To duk matsayin su dai ba a yi. Allah ya samu dace. Wannan kuma yana tambaya ne dangane da sunanar rawatib, salloli guda 12 wanda suka ta'allaka da sallolin farilla. To tambayar tasa yace akan sunanar rawatib, ranar juma'a mutum zai iya nafila bayan sallar juma'a a masallaci a madadin rawatib ko kuma a gida? Sannan tambaya ta biyu, dan a haɗe yayin su a matsayin tambaya ɗaya. Sannan a Ramadan akwai nafila bayan sallar isha, wato yana nufi ita ma rawatib ɗin. Idan an idar da isha'i za a fara sallar tarawihi, to mutum zai yi raka'o'i guda biyun ne? Wato dai tambayar ta su ta ta'allaka da rawatib. Ga waɗanda ba su san rawatib ba, wasu salloli ne na fulfuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muwazaba akai, ya zo cikin hadithin da dama daga cikin matansa ummul mu'minin Aisha ummu Salma, da sai rawaito annabi yana muwazaba akai salloli biyu kafin sallar asubahi a matsayin raka'atul fajr, yana yin sallar raka'a hudu bibbiyu kenan ya sallame kafin ya sallar azhar. In ya sallar azhar kuma yana yin biyu, kaga in ka hada a nan yanzu ka samu takwas. Sannan sai ka tsallake la'asar, ba wai dan ba a yi ba, amma baya cikin rawatib nata. Sannan bayan an yi sallar magriba ana yin biyu, sannan kuma bayan an yi sallar isha'i ana biyu. To yanzu shi tambayar tasa, sallar isha'i lokacin Ramadan da kuma sallar juma'a da ake yi wanda ita kuma a madadin azhar take, to shi ma idan an yi da sallar kafin sallar juma'a da bayan sallar juma'a za a iya yin waɗannan rawatib ɗin? Eh, za ka iya yi. Lokacin da ka zo ka masallaci za ka iya sallata raka'a hudunka sai ka zauna kafin liman ya iso, domin ba a maka ƙaidi na abin da za ka sallata ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa salla ma sha Allahu, ya sallaci abin da Allah ya nufata ya sallata. Thumma ansata hina yaktubu al-imam, sannan ya kasa kunne lokacin da liman yake hudu, ba kaga ba ma ƙaidi ba. To za ka iya yin ta a matsayin rawatib, duk da dai ita malamai ba su cika jingina mata rawatib din ba. Sannan bayan sallah kuma za ka iya yin nafila raka'a biyu, amma ba mubasharatan ba, shi ma malamai ba su cika jingina ta a matsayin rawatib ba. Amma dai akwai nafila da ake yi bayan sallar juma'a da sharaɗi biyu, ko dai in ka dawo gida ka yi ya halatta, ko kuma in a masallacin ka zaɓi ka yi, to kar ka yi ta mubasharatan daga an yi dan ka gama azkar ɗin ka sai ka tashi ka yi, a'a ba a haka. Jira ake yi sai an ɗan samu ɗan lokaci, wala Allah ka gaggaisa da mutane, mutane sai ɗan shara-shara a masallaci. Yanzu dai an rabe tsakanin ita juma'an da kuma nafilan da za ka yi. To wannan shi ne dangane da sallar isha'i. Kuma idan har limaminku zai yana shaurarawa bayan kun gama azkar, yakan shaurara ɗan wani baste, to za ka iya tashi sai ka yi rawatib ɗin nafilan raka'a biyu ta bayan sallar isha, kana kuma sai ka yi kiyamar Ramadan. In kuma daga an yi azkar ne liman yake tashi ya yi, to shi kenan za ka iya yi da ƙudurin cewa raka'a guda biyu ta farkon nan a matsayin rawatib ɗin take, insha Allah zai iya tsaya maka a madadin haka. Kamar misali sallah, idan ka zo masallaci ne baya halatta ka zauna, ma dama kana cikin alwala sai ka yi tahiyatul masjid. To amma in ka zo ka samu liman yana yin sallah ta farilla, to yanzu sallar farillan naka za ta tsaya maka a madadin tahiyatul masjid, kuma farillanka ka'ida, ba abinka bashin kuma sai ka yi wata tahiyatul masjid. To za ka iya da wannan i'tiqadin, wallahu ta'ala a'lam. Allah ya samu dace. To za mu ci gaba insha Allah inda muka tsaya aya ta 14. Alam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار الله ينا أجيران تا إرن نئمومي ودن ديئي متعلقين سيئة يحل الشيء متوم نحن نفع النبي آدم عليه السلام كنا كما يدى الله وكيكي أنبتا يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة to annabi adam shine wanda aka halice shi daga turbaya nan ma isharar da ake yi zuwa gare shi ne khalaqal insana min salsalin Allah shine ya halicci mutum wato daga busasshen yumbu inin yabisin shine salsal yusma'u lahu silsilatun wanda ana jin sauti a cikin sa ai sautun idhanu kira idan ka kwankwasa shi zaka ji sauti talfakhar kaman kasko kaman tulu wa huwa ma tubikha min at-tin duk abin da aka gasa shi an yi gini kuma sai aka gasa to shine ake cewa fakhar wato kaman tulu kaman kula kaman tukunya da makamantansu kaman kasko idan ka kwankwasa shi zaka ji kwan 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 hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam da hannayensa yayin hannayen Allah suke ba mu sani ba amma ya jingina makansa khalaqaka kama yadda ya ambata a cikin alqur'ani ba yayin da yake tuhuman iblis ma mana aka antasjuda lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta min al'alin me ya hana kake sujuda da abin da na halitta da hannaye na biyu kafin karfin hakan ne koko kana ga cewa kai kana da wata daukaka ce ta musamman to don haka Allah madaukake ya halicci annabi Adam an ce yayin da ya halicce sai da aka bar shi tsawon shekara 40 a matsayin kwasfa ma'ana a matsayin kaman wani tulu haka aka gina shi kuma daga yumbu yumbu mabambanta daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam aka bar shi a wannan yanayi har sai bayan wani zamani kuma Allah madaukaki sai busa masa rayi bayan wadannan shekaru 40 din wa khalaqal janna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljani kuma abal janni wato uban aljanu asalin su aljanu Allah ya halicce su kuma daga wuta wakila aka ce huwa iblis ana nufi shine iblis domin shi kansa iblis ai a cikin dalilin da yake fada na abin da ya saka yake sujuda ga annabi Adam yace ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin ani na fi shi daraja ni ka halice ni daga wuta anje iblis shi ko ka halice shi daga yumbu a kaddarawan iblis wuta ta fi yumbu daraja shi a zatonsa alhali ba haka abin yake ba ko da a ce a kaddarawa ta sa wuta ta fi yunku daraja ai umarnin mahalicci ne kaga akwai wuta da rashin ladabi a wajen iblis yace khalaqatani ka halicce ni a to wanda ya halicce ka kuma ya maka umarni ka kibi ko da kana ga kana da daraja ai ba ka kibi ba to kaga tun an wajen sai kwace hanya to Allah subhanahu wataala yace wa khalaqal janna ya halicci aljani min marijin min nar daga harcen wuta marriage wato lahabun wuta kenan lahabu hal khalis al khali min ad dukhan asalin harcen wuta tsantsan harcen wuta wanda babu hayaki a ciki harcen wuta wanda babu hayaki a ciki to shine abin da ake ce da shi marriage to min marjin min nar daga harcen wuta Allah ta'ala ya halicci shi aljani aka halicci shi ma iblis saboda shi iblis da shi da aljanu duka an halicce su ne daga wutan daga harcen wuta kuma Allah subhanahu wataala ayya ambata cewa shi iblis din dama shi ma aljanin ne fa sajadu illa iblis kana min aljinn fa fasaka an amri rabbih kamar yadda yazo a cikin kafi ko kaga Allah ya ce iblis sai yake sujuda bayan da mala'iku suka yi kana minal jinni shi ko dama ya kasance a cikin aljannu yake to kaga abinda Allah ta'ala ya halicce su iri ɗaya ne wa khalaqal janna mimma rajim min nar nan suna ne da aka itlaqi ismul jinsi to kaga can kuma iblis din an kebe shi yadda shi da kansa yace khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin kaga kenan abinda aka halicce su duka guda ɗaya ne wala Allah shi ya saka ya zamanto su aljanu suna da wani irin shakali da ya kama da na wuta ma'ana har can wuta yakan iya caccanja salo wani lokaci zaka ganshi yayi ja wani lokaci kuma zaka ganshi yayi fari wani lokaci ka ganshi yayi kore ma wani lokaci kuma zaka ga ya murtuke yayi baki ma don haka har can wuta yakan caccanja salo har kore kore ma yakan yi to an halice su daga nan wala Allah shi yasa su ma aljannu Allah ta'ala ya ba su wani irin kuwa wanda sukan iya canja shakali sukan canja zuwa ga waɗansu halittu hadisai sun nuna cewa mafi yawan abinda shaidanu suka fi canjawa sun fi canjawa zuwa ga wasu siffofi guda uku ko su juya zuwa ga siffa ta kare karam babaki ko su juya zuwa ga siffa ta kulliya ko su juya zuwa ga siffa ta maciji wannan suna yawan canjawa ga waɗannan siffofi su shaidanu amma kuma sukan canja ga waɗannan siffofin ma daban waɗanda ba wannan ba kuma sannan su sun iya kawalwalliya kuma sannan su kamar yadda wuta take ba a daskara ba to su ma haka suke ba a daskara ba wato suna da abin nan ba su da razana irin na yumbu yumbu kaga shi a daskara yake ba yadda za a yi a ce yumbu yanzu ka gina yumbu haka a jiye tulu ko tukunya ka zo kuma ka hannunka ya ratsa ta ciki ko na biya ratsa haka ne ko to amma har can wuta ba har can wuta yana balbale yana balbale za a iya saka biya ratsa ta ciki to shi saka su suke very flexible to duk wannan yana daga cikin hikimar da Allah subhanahu wataala yayi na halittar su amma shi dan adam din sai Allah ya fifita shi akan su walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يبا ودان ادم درجه اكاين دايوا daga cikin halittun da yayi to kaga wannan yana daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wataala ya ma dan adam khalaqal insana min salsalin kal fakhar ya halici dan adam wato daga busasshen yumbu wanda yake kaman kasko abinda yake tabbatacce waje guda yana da sabaci shi in ka ajiye shi to yana tabbata a waje guda sabanin wuta kuma da za ta iya caccanjawa za a iya kakkada ta duk abin da yake flexible ai ba shi da istiqama shi yasa sai yayi nan sai yayi nan sai yayi nan sai yayi nan amma shi kuwa tabo yana da sabaci in ka ajiye shi to anan yake don haka shi yasa su mutane suka fi daidaito a kayan tafarkin Allah sama da aljanu mafi yayan aljanu kafirai ne an fi samun masu imani da Allah a cikin mutane to kaga wannan sai Allah ya kawo shi anan a matsayin me a matsayin ni'ima da yayi ma ɗan adam ya ba su fifiko ya halice su daga yumbu daga baya kuma aka ci gaba da halittar su daga watan a dugon mani to kaga wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi hadisi ya inganta cikin muslim daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda tace ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil malaikatu min nur su malaiku Allah ya halicce su ne daga haske wa khuliqatil jannu ko wa khuliqal jannu min marjin min nar aljannu kuma an halicce su daga harcan wuta wa khuliqa adamu mimma usifa lakum annabi adam kuma an halicce shi daga abin da Allah ya siffanta muku shine yumbu wanda yake daskararre lafiyayye wanda ba shi da tashin hankali to don haka Allah yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban da waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da ma aljannun kuke kareitawa Allah yace rabbul mashriqaini kuma ubangijin nan fa shine ubangijin mafada rana mafudar rana guda biyu mashriqush shata lokacin da rana take fitowa a zamanin sanyi takan dangota gefen dama wa mashriqus sayfi lokacin da rana take fitowa lokacin bazara lokacin zafi takan gota ta gefen hagu to shine mashriqain wa rabbul maghribain kuma shine ubangijin mafada rana guda biyu idan ta fito ta gefen dama to ta kusurwar wato gabas maso kudu to idan ta zo za ta fadi kuma sai ta fadi ta kusurwar wato kudu maso yamma in kuma ta fito ta gabas maso arewa in ta zo faduwa kuma sai ta fada ta kusurwar wato arewa maso yamma ko yamma maso arewa to kaga haka take sabawa to ubangiji subhanahu wataala duka shine ya tsara wannan kuma wannan akwai wani abu na kimiyya a ciki akwai wani abu wanda yan kimiyya suke ce da shi axial tilt yadda rotation nan axis da duniya take orbiting take kekkewayawa a ilimin kimiyya rana a waje ɗaya take ita ma abin nan duniya akan layin ta take bata bota layi amma ita ce take kewayawa ilimin kimiyya ita take kewaye rana to amma kewayen da take yi ba kewayawa kawai haka take ba kewayawa haka shine shekara daga inda ta fara idan ta dawo shine ake samu shekara abun kwana 900 kwana 365 kwana 365 da wasu yan awanni haka abin yake kasancewa rabin wuni wato awa 6 kenan abin nan kwata na wuni kwana 365 da awa 6 to awa 6-6 nan idan sun haɗu 6-6 sau 4 ba shi ne yake ba da 24 ba to ya zama kwana guda kenan shi ya saka idan an zo lifiya after April 4 sai ka samu lifiya sai ka ga February da yake su suna amfani da astrological calendar ne February sai ga ta zama 29 maimakon 28 shekarar yanzu ta sake canjawa wannan kwata-kwata ɗin aka haɗa to juyawan da take haka na shekara idan tana juyawan kuma tana ɗan gotawa haka wannan murzawan da take kuma shine wuni 24 hours ɗin wani bayani ne na kimiyya yana da faɗi amma wannan shi ake shi axial tilt wai ɗan gotawan da take ɗan yi kaɗan a murzawar da take a lokacin da take bin axis ɗinta tana orbiting tana kewayawa to wannan shine idan aka zo bayan wata 6 wannan juyawan ya kai 23.4 degrees wani lokaci yana zamantowa 23.5 degrees to wannan ɗin idan ya kai wannan shine to sai ga an sami mafaɗar rana ta zamanto ta bambanta ta koma gefe in kuma wani wata 6 ya sake dawowa yanzu kuma sai ta koma wancan gefe mun gane ko to wannan shine abinda Allah ta'ala ya ambata kaga dai annabi shi a hamada ya ina ya san wannan in ba ubangijin halittar ne ya gaya masa ba kaga wannan mu yana daga cikin mu'jizatul qur'an wanda yake a ko dan irin abinda ake ce da su abin nan scientific miracles ko na qur'ani to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce rabbul mashriqain wa rabbul maghribain ubangiji shine ubangijin mafutar rana guda biyu da kuma mafaɗar rana guda biyu mafaɗar ta guda ɗaya ne mafutar ta ma guda ɗaya ne to amma saboda wannan rotation da na ambata mana yadda yake sababa axial tilt ɗin da suka ambata to shine yake kawowa sai ka ganshi kashi biyu yau sai ga rana ta can ta fito kuma ta faɗi ta nan wani zamani kuma idan ya zo lokacin tsananin hunturu sai ga ta fito ta nan ta faɗi ta can ta gota to ubangiji ya ce shine ubangijin wannan kuma wannan ɗin shi yake ni'imar da Allah ta'ala ya ambata a ƙarƙashin wannan wannan juya wanda yake shi yasa ko ake samun canjin yanayi wani lokaci sai a samu zafi wani lokaci kuma sai a samu sanyi mun gane ko duk da cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa wata rana jahannama ta koka ma ubangiji ta ce ya rab ya akulu ba'dhi ba'dha sashe na yana cin ya sashe sai ubangiji ta'ala fa adina laha bi nafasain sai Allah ya mata izini ta rika numfashi biyu a shekara za ta numfasa sau biyu nafasun fi sayf wa nafasun fi shata za ta dinga numfashi a lokacin sanyi za ta dinga numfashi a lokacin zafi lokacin bazara shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace numfashin nata ne kuke jin wannan tsananin garjin da ake samu na zafi idan ya kai kololuwa numfashinta ne sannan kuma numfashinta ne lokacin da ake samun zamharir shine tsananin saifi shiddatus saifi duk numfashin jahannama ne. Wanda zai mamaki ya ce to ya two opposites kuma suka zamanto tsananin sanyi numfashin jahannama, tsananin zafi numfashin jahannama, eh mana. Je ka yin gobe in an kunna air conditioner in baka da ita a gida samu inda take, ko kuma fridge, sai ga cikin sa sanyi ne har dusa yake, amma kuma in ka duba bututun sa ta baya zafi ne. Air conditioner tana digar da ruwa wanda yake mai zafi ta baya, in ka taba masa ya kona kaman lokaci, amma ciki kuma tana fesa iska mai sanyi. To dan adam ma dan tsuguri yayi irin wannan, ina kuma halicin halitta. To shine waɗannan ni'imomin duka da Allah subhanahu wataala yi. Da zafi kawai za a saya wa mutane, wallahi ba za a ji daɗin rayuwa ba. Da sanyi za a sanya ma kawai, ba za ka ji daɗin rayuwa ba. Kai yanzu da kake ganin cewa zafi ya addabe ka, akwai amfanin sa. Kai da kake gani sanyi ya addabe ka, kuma ma baya san zafi, baya san sanyi ko? To haka yanzu kamar aran mashi kuma zafi ne zai dame shi. Duk wanda yake da jiki baya san zafi. To amma kowanne da hikimar sa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hikimomi. Yanzu ga wani abu guda, malamin fikihu, Allah ya saka musu da alherin, sun ambata cewa idan mutum ya kawo, ko idan mace ta kawo ƙara a hukunci, in mace ta kawo ƙara cewa mijinta baya ƙoƙari a gida, ba a ɓata auren nan take, sai an bashi ya yi shekara guda tukunna. Me ya saka aka ce a bashi ya shekara guda? Saboda akwai wanda idan yanayi ya zo, yanayi yakan shafe shi. Wani baya iya yin kataɓus lokacin sanyi, wani kuma baya iya yin kataɓus lokacin zafi. Ba kuma idan bashi ya lafiya ba ne, yanayin ne. Amma idan wancan yanayin ya zo kuma shi kenan zai dawo garau. To kaga inda a ce yanayi ɗaya aka zauna ba, kaga da ba a samu wannan solution ɗin ba. Allah sai an fahimce bayanin nawa ko? Ba sai an yi buɗe-buɗe ba. Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban. To da wanne ne game da wato ayoyin ubangijinku, abin nan ni'imomin ubangijinku masu tarin yawa, ku mutane da aljannu tukadzibani kuke karaitawa? Ko na koma baya ne? Ban koma ba. Ay ni'ami rabbikuma, ayu ni'ami rabbikuma alladhi dabbara lakuma hadha tadbira al'azima tukadziban. Wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku wanda yake tsara muku irin wannan tsari mai tsananin girma mai ban hikima? Wanne ne kuke kanetawa? Ayu ma fi zalika min al-fawaid al-azima allati la tuhsa. Wanne ne daga cikin waɗannan fa'idodi masu girma waɗanda ba za su kirgu ba? Wallahi in kace zaka kirga ni'imomin Allah ba za su kirgu ba. Suna nan da yawa, ka fahimci wani kuma baka fahimci asali ma, mafi yawan ma bamu san ni'imomin Allah akan mu ba. Ka aiki dalil hawa, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita mana yanayi. Yanzu ɗazu da safe abin nan tun da hantsi ko har zuwa azhar, iskar da ake bata da daɗi ko? Ka ji tana bugawa gaza, sai ma ka je gona, a gona take samuna, ta kaɗa wa mutum hankali, bakinka ya bushe ƙarab, ka ji ba ka yi daɗi, ba ka jin daɗi. To ka ga yanzu kuma sai ka ji yanayi ya nutsu ko? Sai ka ji waje ya zama tas, babu tashin hankali, babu iska da za ka kada, kuma ga sanyi. Sai ka ji ni'ima, ni'ima ce ta Allah in ya ga dama ya barwa mutane waccan iskar tana ta bugawa dimin da'iman, akwai wanda ya sai hana shi? To kaga ashe Allah ya mana ni'imomi da yawa don mu samu hutawa. Wa ikhtilafil fusul, da kuma sassabawa da ake samu da yanayi, wani lokaci ai zafi, wani lokaci ai sanyi, wani lokaci kuma kaka ne, wani lokacin damana ne. Duka waɗannan fusul ɗin da za ka gansu, alfusulul arba'a ko alhamsa, da ake samu seasons guda biyar ko guda hudu, gwargwado yadda ake classifying ɗinsu, kowanne yanayinsa ya bambanta da ɗan'uwansa. Yanzu lokacin damana ana yanayinsa ya bambanta da lokacin sanyi ko? Akwai sanyi a lokacin damana, amma haɗe yake da danshi. Sai ka ga wani shi kuma a lokacin jikinsa ya fi lafiya, wani kuma lokacin da ake sanyin jikinsa ya fi lafiya. Wata jinyar ba ta tashi a cikin wani yanayin, a wani yanayin ne zaka ga wata jinyar ta motsa. Wannan fa ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ake mana tambaya. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban wa huduthi ma yunasabu kullu faslin fihi. Da kuma yadda Allah ta'ala yake sanya wato duk abin da ya dace da kowane yanayi a cikinsa. Aw bi ghayri zalika, koko da wasu waɗannan ni'imomin ne kuke karaitawa, kamar yadda annabi ya ce aljannu sun faɗa. Ya Allah ba mu karaita ko ɗaya daga cikin ni'imominka, godiya da yabo duka a gare ka suke ya Allah. Allah ya ce ni.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله تعالى يقول مرج البحرين الله تعالى شيني يكي غدا ندى تيكونا غدا بيو الأقبى والملحة روى من ديكي مزرقي دكما أي ميدائي ميقرقي شيني الأقبى والملح da ruwa wanda yake mai zartsi wanda mafiya yawan ruwan teku zartsi ne da shi to Allah ta'ala shine wanda ya kore waɗannan tekuna guda biyu yaltaqiya ne kuma suke haduwa fi ra'ayil aini a idanu a ido gashi a hada suke ba yanda zaka ga cewa ba hada suke ba waves din su ma daidai yake in za su kada tare suke kadawa duk komai daidai ne ba hada suke amma sai Allah ya ce bainahuma barzakhun amma tsakanin su kuma ya sanya wani shamaki akwai wani shamaki hajizun min qudratihi ta'ala wani shamaki da qudrar Allah ne ta sa wannan shamaki la yabghiyani ba sa iya ketar juna in banda ubangiji ruwa ne ka hada shi a hade yake amma kuma bai garwaye ba kuma ba wai wani ya hauka yanzu misali in ka hada ruwa da mai ko ai dukan su za a ce ababe ne wanda suke ruwa ko suna haduwa na ba sa haduwa ko miya ne aka yi sai kaga manya dawo sama wancan da ya ga suke na ko ɗaya ne ya sama ɗaya ya kasa ko kuma ɗaya ya kasa ɗaya ya sama gwargwadon yadda nauyin ya kasance ruwa da yake shine bashi da nauyi sama yake yi man kuma sai koma kasa in ka hada yanzu ruwa ka kawo man gyada ka kawo ruwa sai ka hada su wani lokaci sai ka ga man yayi kasa ruwan yayi sama ko kuma ka ga man ne ya dawo sama ya mamaye sannan ruwan ya gwargwadon da yadda composition din su yake to na ubangiji subhanahu wataala ba ɗaya ne haukan ɗaya ba a'a haka suke wannan yazo ne wannan yazo kamar yadda ka ga ruwan kogi ko in ka je Lagos za ka ga teku wannan ruwan a haɗe yake amma duka sun bambanta ɗanɗanon su ya bambanta salinity ɗin su ya bambanta kalar su ma a ido daban-daban ne wannan bluish abinnan yayi abinnan shudi-shudi irin yadda ruwa yake yi ruwan teku daga sama za ka gan shudi-shudi wannan kuma sai yayi dan baki-baki yayi duhu-duhu haka kuma duka ruwa ne kuma a haɗe suke kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da wannan ashe sai idan ka duba a cikin tafsirai in dai ba tafsirin zamani ba tsofin tafsirai irin su Ibn Jarir at-Tabari irin su al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an da Imam al-Qurtubi da duka dai wannan manyan tafsirai sai Ibn Kathir dukkan su Alusi Fakhr al-Razi makamantansu ba wanda ya hararo ma'ana duk wani koko yanzu kamar Tabari cewa ya ce ruwan sama abinda ya fi rinjayarwa abinda ake nufi marajal baharai ne yaltaqiyan sai ya ce ruwan sama ne da ruwan kasa ruwan da ke zubowa sama da ruwan da yake zubowa kasa amma asalin abinda yake na wannan waje gabar wallahu ta'ala a'lamu kaga sai daga baya dan koda oceanographers ba su discover din abin ba sai a 19th century ma'ana bai kushe kira 100 ne aka gane ba da tun a baya ba a taba ganewa ba dan da suka fara gani jirage yana tafiya sai suka ga kaman kawalwalniya ne da yake faruwa wanda hasken rana yake sabbabawa to wannan amma da suka zo sai suka ga tabbas fa shi din ne haske ya nuna kuma sai ga akwai bambanci wannan sai suka aka dinga research kai sai ma ya zamanto daga baya abun ya bayyana karara inda Atlantic Ocean ya haɗu ne da Mediterranean Sea ta can wajen tsakanin zirin Afirka da kuma zirin Europe tsakanin wajen su Morocco da zuwa Spain wannan yankin wani waje da ake ce shi Gibraltar jabal Tarik ne suke ce suka canja musu suna Gibraltar to a daidai wajen ne nan Mediterranean Sea ne nan kuma Atlantic Ocean ne Atlantic gashi inda ya tafi ga Mediterranean sai suka haɗu amma da wannan kowanne Allah ya yi shi daban misali yanzu idan kai zoɓo sai kai kunun zaki dan Allah ɗaya suke amma Allah da ruwa ne haka ne ko idan ka hada su za su hadu a haduwa kai sai kaga sun bada wani kallon da baka santa ba to ka kaddara kaman zoɓo ne aka kawo sai aka kawo kunun zaki gashi wannan kogin zoɓo wannan kogin kunun zaki amma ko ba su hadu ba a hade suke ki Allah ta'ala ce wa min kullin ta'kuluna minhu lahman tariyan wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha kifa yana yawo freely a ciki jirgin ka zai yawo amma in ka zo a tsakani inda stretch din yake wasu manyan kilomitoci ne kilomitocin ba su da yawa amma iya wannan kilomitan da suka hadu sai Allah ya sa partition a tsakanin su ya sa barzakh an sanya wani shamaki kuma gashi a ido ma zaka ga shamakin ya bayyana kuma wannan daban yake kuma yayi ziri kuma ruwa ne in ya kada tare suke kadawa amma kuma Allah ya hana su haguwa ba za su karwaye ba to in banda ubangiji wa isa yi wannan kuma kaga wannan ya bayyana mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya bai taba hawa teku ba bai taba shiga teku ba annabi ba har ya bar duniya bai taba hawa teku ba domin yawanci larabawa inda suke haduwa da teku Red Sea ne wanda ya fito daga stretch in Mediterranean ya tafi ta Masar kuma har ya tafi ta gefen inda suke cewa Horn of Africa ko ya kuma fada cikin abin nan Pacific to wannan wajen shine inda suke tsallakawa daga abin nan yankin karkaran Hijaz sai a tsallaka dan wannan zirin sai a tsallaka aje Habasha ayi kasuwanci wajen Eritrea da Ethiopia kenan to iya wannan wajen ne inda Larabawa suke tsallakawa a teku ko Abu Musa al-Ash'ari lokacin da suka hijira ta nan ne suka shiga teku mutanen Yaman da suka zo suka haɗu da su Ja'far ibn Abi Talib mutanen Habasha da suka hijira sai annabi ya umarne shi ku dauke su a jirgin ku aka ɗebe su a jirgin Abu Musa al-Ash'ari suka tafi inda za su sauka a jirgin su kuma sai su yanka sai su tafi Madina da kafa akan abin hawa to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hawa teku ba ballan tana san yaya teku yake kuma hasali ma wannan abun ba a gano shi ba sai kamar shekara 100 ne da suka wuce da kadan to kaga Allah subhanahu wataala yana ƙara nuna mana mu'jiza ne na alqur'ani da kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne abin da yazo da shi Allah ta'ala yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban to da wanne ne da waɗanne ne game da ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi hajizul ma'il milhi fil bihar wa ghayriha tsarewa ruwa mai zartsi da Allah subhanahu wataala yayi a cikin tekuna wa ghayriha da wasu wajaje ma litahfizakum min arwahil kariha domin ta tsare ku daga wato wari da duniya take dauke da shi wannan kaga wani bayani ne shi ma wanda yake na kimiya nan suka kawo allati tantaju min ar-rutubati wal akthar wari mara dadi wanda yake samuwa daga rubabbun kaya rutubat can wajen kankana ta yi kwantai can mangoro ya yi kwantai ai za ga kudace sun hallara ko ko wancan kaza ya rube a wannan wajen ga kasanta ga ba haya mutane sun yi open defecation ai kuda yana ta yawo ga can mushe ya mutu a jeji dabba ta mutu ga hamami da waye to kun san cewa teku ɗaya daga cikin amfanin da teku take yi gishirin da Allah ya sanya a cikin teku zaka ce ruwa ne mai zartsi ba ka jin dadin sa idan ka sha ruwan teku zai iya sanya maka in ba abin nan zai iya san ba a ma yadda a sha mutane da suke hawa kan teku suna tafiya ba sa ɗiban ruwan teku su sha saboda idan ka sha salinity din sa yayi yawa chemical din da yake ciki sai halaka mutum musamman mutum kana jin kishi ka kwankwade shi sai ya illa to amma ubangiji subhanahu wataala cikin hikimarsa wannan hamamin da teku yake da shi
da wannan tsananin gishirin da ya saka a ciki shi kuma idan iskarsa hamaminsa ta tashi sai ta kada ita kuma kan tudu ita take zukewa take neutralizing dan duka waɗansu abin gas emissions da ake fitarwa abubuwa da ake fitarwa na irin wannan kazara kazanta da wari da waɗansu abubuwa na cututtuka da suke shiga shi kuma wannan shi yake zuke shi sannan kuma teku wani abin mamaki tana fitarwa da kaso mai yawa na oxygen din da muke shaka kaji wata hikima ta ubangiji ai kaman wata rana ne a kasan China na taba karantawa shekarun baya wata shekara 60 ko 70 kwari abin nan wasu tsuntsaye suka dame su tsuntsaye ne suka dame su ƴan kanana tsuntsaye kaman bai ta Allah suna da yawa shikenan waɗannan kwarin suka addabe su sai suka ce abin da yafi kamata waɗannan tsuntsayen kai a kawar da su don suna da mungun yawa suna hayayyafa kuma sukan zuwa gidaje su dinga damun mutane a gidaje sai suka zo suka yi wani campaign gwamnati sai ta yi campaign tun lokacin Mao Zedong aka yi wani campaign sai aka kakkashe waɗannan tsuntsayen cikin ikon Allah da aka kakkashe waɗannan tsuntsayen da shekara ta zo tunda su ma mutanen China manoma ne sai kuma fara ta musu ta'adi ba na wasa ba a amfanin gonansu ta'adin da ba su taba ga fara ta musu ba wannan abu sai ya tada musu hankali sai suka ci ayi bincike yan malaman kimiyya suka dinga bincike sai suka gane ashe waɗannan tsuntsayen su kuma ba su da babban abinci kaman fara yanzu da aka hallaka su ne suka zama saura ƴan kaɗan sai farin kuma suka fi ƙarfin waɗanda suke nan ɗin ba za su iya cinye su gaba ɗaya ba ashe duk abin da Allah ya sanya ma kake ga shi yasa Allah ce wasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wani lokaci za ka ƙi abu alhali alheri ne kai ne baka sani ba a cikin to nan da Allah yake ambata mana wasu daga cikin ni'imomi yanzu aka hararo mana nan sai ka ce da Allah maɗaukaki ya ce marajal bahraini yaltaqiyan ya koro teku guda biyu yaltaqiyan sun haɗu da juna amma bainahuma barzakhun la yabghi tsakaninsu kuma akwai shamaki to sai ka ce to wannan kuma wace ni'ima ce ba za ka gane ni'imar ba amma a wani waje Allah maɗaukaki ya ambata ya ce hadha mil'un ujajun hadha adbun furatun wa hadha mil'un ujajun wannan ruwansa mai daɗi ne kenan ba shi da tsananin gishiri wannan kuma milhun ujajun yana da tsananin gishiri kuma sannan mai zartsi to kai sai kai tunanin cewa ah to me hadewan da ba a sanya su sun hadu ba menene ni'imar da take ciki ni'imar shine Allah ya bar wannan dan a samu abin da za a sha wannan kuma ya bar shi dauke da gishirin inda sun cude to gishirin wancan zai zanya na kasa wala Allah ba zai yunkura yayi hamamin da zai samar da abubuwan da muke bayani a baya ba mun gane bayanin ko to shine anan mallan ya kawo wannan bayani yace abi hajazil ma'i al-milh fil bihar wa ghayri hal yahtirukum min ar-ruwah al-kariha allati tattaj min ar-rutubat wal-aghzar shin tsarewa da Allah subhanahu wata'ala yayi na ruwa mai zartsi mai gishiri a cikin teku da wasu wajaje domin ya tsare ku daga wato wari da yake tasowa wanda yake samu a dalilin rubabbun kaya da kuma sauran kasanta kuke kafir cewa walaula zalikal milhu fil bihar inda badan waɗancan gishiri mai zartsi da Allah ta'ala ya sanya a cikin tekuna ba wa gairi ha da wasu wajaje da Allah ya sanya hikimominsa ba la fasada lakum hawa'ud dunya da yanayin duniya iskar da kuke shaka hawa da ta zan ta lalace baki daya allazi tanaffasuna bihi wanda da ita ce kuke shaka wanda da ita ce kuke shaka to kaga wannan yana daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wataala yayi mahalitta Allah ya ce ya kharuju minhuma kuma tare da zartsin da ruwan yake da shi ya kharuju minhuma al-lu'lu wal-marjan da lu'lu da marjani suna fita daga ciki wani waje ya ce wa min kullin ta'kuluna lahman tariya daga kowanne kuna cin nama kuma wanda yake mai tsananin daɗi shine kifi kaga abin da Allah ya ce yana da daɗi ka yana da shi ko kifi akwai daɗi Allah ya hore mutane a rika saya Allah ya ce khuruju minhum al-lu'lu wal-marjan ay kharazun ahmar kenan wato shine lu'lu koko marjani aw sigarul lu'lu marjan dan shine wato kharazun ahmar wadansu yan kananan duwa su da yake samu su jajaye wasu kuma suka ce a marjan din ana nufin lu'lu wanda yake kankani wa min ahadihima al marjan wanda shi ma daga cikin lu'lu'un ake samu marjanin wani lokaci Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne da wadanne ne game da ni'imomin ubangijin ku kama kuke karaitawa kun ga ana tananatawa me yasa ake nanatawa ne ubangijin mu yana son mu Allah baya son mu yi masa butulci Allah ya mana tarin ni'imomi kullun in adam ku danga tana ni'imar Allah kar ka zan butulu baka tana ni'imar Allah guda ɗaya ba amma ka ambace matsala goma alhali Allah ya maka ni'ima dubu shurun masaki ma baka san su ba mutum ne zaka ga ya tashi a gidansa da safe lokacin da aka kira sallah sai ya farka kuma da ya farka shikenan sai ya tashi ya yunkura sai ya je ban daki sai ya bawali ya abkama ruwa sannan ya alwala sai ya zo shi wata kila ya nafilar da yayi in ma bai samu yayi nafila ba akalla ya rakaci alfajr ya kama hanya turon 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 ya tafi masallaci ya je aka yi sallah bayan da aka yi sallah sai ya dawo gida ya zo ya zauna ya tagumi saboda babu koko ba aljihunsa kuma abinci kuma an cinye da dare kuma babu ko na dumame hankalinsa ya tashi shikenan daga nan hantsi yayi ana masa magana ma da ya fita bai ce kowa komai ba ya fita waje ya je ya zauna yana ta kallace kallace ya rasa yadda zai can hantsi ya dugulu da cikin sa yayi kugi yana tuna yara a gida hankalinsa sai ya so mu complain wannan al'amarin mun rasa yadda zamu waɗannan su shugabanni mu kan muna zaune a cikin kaza yau muna cikin da wane ne yayi ta complain kafin azhar yayi complain akan cefanan da bai samu yayi ba sau shurun masaki kaga wannan butulu ne ya farka a bacci wani sai an tashe shi saboda rashin lafiya da ya farkan nan sai nace ya tashi wallahi wani in ya farka ba zai iya tashi ba ba wanda ya daga shi fa ya tashi ya je shi yana lunshe idanu ya bawali wani sai jiya ma na je na gaida wani an masa aikin fitsari kudi ake biya alalu mu fitsarin wani sai an tafi da shi kasashen waje ma akan ana so a gyara masa bututun fitsarin ai ta kashe kudi shi kuma yanzu kawai ya zo ya fitsarin sa yana ta lunshe ido imana yayi alwala kuma yazo yayi nafila kuma da kafar sa ya taka fa wani baya iya tafiya da kafa wani yana nan a zaune yake waje guda in ba kawo masa keken guragu ba ba zai wani majinyaci ne yaje shi ya sallah kuma yazo shi yazo na ya fito waje duk waɗannan ni'imomin da bai tuna ba amma sai kawai ce fa ne ne aljihunsa babu kudi shikenan abin da zai kar ai butulci a Allah a duka yau shi yasa Allah yake tuna mana fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadzibun da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku masu tarin yawa kuke karaitawa mu dinga zamantowa masu shukura ga ubangiji mu dinga zamantowa masu yawan tuna ni'imar da Allah ya mana da baiwar da Allah ya mana kuma fa in ka samu abinci fa sai inda karfin ka ya kare wani kuma yana da kudin ba zai iya tashi ba ya je ya yi cefanan an dafa duk abin da ake son dafawa amma shi a kwance ana cewa Allah sanne ya yi jiki yana cewa alhamdulillah ga dan kunin nan ka samu ka sha yana cewa ku bari sai an jima shi ga kudin an yi cefanan iyalan na ci ga kaji ga waye amma fa a kwance yake bai je masallaci ba bai samu yayi fitsari da kansa ba bai iya tashi akan gadansa ba kuma sannan abincin an kawo ko kunu ne baya iya sha to kaga hikimar da Allah ta'ala yake ambata mana yana son mu ne baya so mu bauɗe masa saboda bauɗe ma Allah bashi da dadi yana sabbaba wa mutum azaba to ubangiji yake so mu dinga tunanin ni'imomin da ya mana mu dinga godewa shi yasa yake tananatawa aka nanata sau 31 a wannan sura fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban shin da wanne ne daga cikin tarin ni'imomin ubangijin ku kam kuke karyatawa ai abi kasratin ni'ami min khalqil manafi'i fil bahr tarin ni'imomi da Allah yayi na halittan amfanin da kuke samu a cikin teku wanda ba sa kidayuwa wa tasliqikum alaiha da kuma yadda Allah ya ba ku iko wajen sarrafa teku dan adam fa ka duba fa yadda Allah madaukaki ya koya mu annabi Nuhu jirgin ruwa mu ma kuma sai aka waja'ala lakum min mithlihi ma tarkabun daga irin nau'in jirgin annabi Nuhu sai Allah ya sanya mana mu muna ta advancing muna ta yi kala kala yanzu mai injin mu aka yi da injin yake tafiya Allah ya hodo mana teku duk yadda teku yake ambaliya amma an san yadda za a biyar da shi wa ikhrajul huliyil ajiba da kuma yadda kuke fitar da kayan kwalliya na ban mamaki a cikin teku treasures kamar yadda suke ce masa ko to da waɗannan ni'imomin ne ake butulce ma ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam wannan kamar sha fadan wannan je ma ina ji mun kutance da wannan walahul jawaril munsha'at al jawar masu gudana wata min da ake nufi ana nufin jirage ruwa da suke kayan abin nan suna gudana walahu al jawaril munsha'at jirage ruwa al munsha'at waɗanda suke manya manya kamar yadda mujahid ya fassara abinda ake nufi da munsha'at yace yana nufin manya manyan jirage ahiya sufunul lati rufi'a qal'atuha wanda aka masa dogon gini aka sanya masa irin manya manyan itatuwa da irin tampol din nan da ake sanyawa na da shi suke cewa munsha'at haka nan mujahid qatada shi kuma yace a'a munsha'at daga insha'i ne ma'ana jiwar ana nufin da jirage ruwa ne munsha'at nan a fassarar mujahid manya manya a fassarar qatada kuma waɗanda aka kage halittarsu duk dai ma'anar guda ɗaya ce ma'ana manyan jirage waɗanda yanzu aka kago a wancan zamanin har zuwa yanzu da kullun cikin kaga su ake yi fil bahr wanda kuma suke gudana a cikin teku kal alami in ka gansu kaman manyan duwatsu in ka gango wani super cargo din sai ganshi kaman tsauni eh in kana bakin gaba yana tahowa can sai ganshi yana rishi yana tafiya yana rishi yana tafiya yana rishi eh yana tafiya yana rishi to shine nan Allah subhanahu wataala ce kal alam nan walahu sai ce ai wannan din madan nasa ne jiragen ma na Allah ne subhanahu wata inda da ban Allah ya ga dama ba za su tafiya kal jibali izaman wartifa'a Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiba shin da wanne ne game da ayoyin ubangijin ku kam kuke karyatawa mu karasa ayar
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله تعالى يقول كل من عليها فان إن هرباوا يا إبوديا يا الله يا الله سودك فايد أكسو الله قد أرموا كان تربا in bawa ya kangara mu ubangijinsa yayi butulci a ni'imomin Allah har ya koma a haka ba haka ake so ba to ko me dai mutun ya aikata a wannan duniya Allah ya ce kullu man 'alaiha duk kowa da yake bisanta ita duniyar nan ay al-arba min al-hayawani wa ghayrihi dabbobi ne ko ba dabbobi ba Allah ya ce fan mai karewa ne halikun zai halaka babu shi kamar yadda yace kullu shay'in halikun illa wajha komai zai zan babu shi ya halaka in banda fuskar Allah subhanahu wataala an kawo ibara da man tagaliban lil uqala amma ana nufi hadda dabbobi kullu man alaiha fan komai duk wanda yake kanta ji Allah ta'ala da duk abin da yake kanta zai kare ashe banza ne aka tsaya ana fada akan duniya lahira ita za a yi gwagwarmaya a sa ta ala ghaytul ahammiya wa yabqa wajhu rabbika abinda zai wanzu kawai fuskar ubangijinka ne ai zatuhu ta'ala zatin Allah madaukaki fa huwa wahdahu al azliyul abadi Allah shine wanda dama yake al azliyul abadi Allah bai da farko kuma bai da karshe wa ma siwahu fa huwa makhluqun wa fani abinda yake wannan ci Allah kuma halitta shi Allah ya da babu shi tunda kuma halitta shi aka yi da babu shi to zai kare wala yabqa min a'malil ibadi illa ma amila lahu ta'ala ma amala lahu ta'ala babu abinda zai wanzu daga cikin ayyukan bayi sai abinda bawa yayi domin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki yace zul jalali wato wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ma'abucin buwaya da kuma karamci lil mu'minina ga mu'minai bi an'umihi alaihim ni'imomin da ya musu to wannan ubangijin shine kawai wanda zai wanzu
قضاء على خلقه المنايا فكل شيء سواه فاني هكو وني مي واقي يجي الله يا حكمت قاريوا ga duk halittarsa ba abin da zai wanzu in ba shi ba duk wani abu ba shi ba mai karewa ne don haka Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wadanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karaitawa abitilkan ni'ima ni'ami min baka'ir Allah ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da ya wanzar da yardarsa ga mu'minai wa fana'il kulli da kuma cewa kowa zai kare kuke kafircewa kuke karaitawa an bi gairu zalik ko kuma da wani wannan menene hikima na ni'imar Allah da yace komai zai kare wanda ake zalunta sa nan duniya an zalunce shi an zalunce shi ko ya bi Allah ya bi Allah ya bi Allah duniya kunci ne ba ta da dadi kullun bautar Allah yake amma ce fa ne da kyar haka kuma bai kare ba yi yake yi dan ya san mai karewa ce inda a ce haka za a dawo mu ai kaga shi an sha da shi ko to sai Allah ya ce komai zai kare me zai ci gaba da wanzuwa fuskar ubangiji wani gu kuma yace kyawawan ayyuka na bayi su ma za su wanzu wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda kyawawan ayyuka da bawaye su kuma za su ci gaba da wanzuwa to kaga ashe da yake duniya za ta kare a ranar alkiyama innata niyahu bai tuba ba sai mu ganshi a wuta matsiyaci mu ko muna aljanna insha Allah sai mu ji hankalin mu ya kwanta a dake shi a babbaka shi ba ya ce wannan ce shi dan wuta bane fa kun ji na faɗi sharadin ce in bai tuba ba fatan mu Allah ya sa musulunta
amin ina mai ku wanne ne a ci to kawo ta takardar ba sai an yi kaga sai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh da farko kafin a kawo takardar da aka tattara gudunmawar da al'umma suka bayar akwai wasu sanarwa kamar haka da farko akwai honorable Zakariya Salam Egero dan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar mazabar Azara Madangala ya aikowa da marayu kaya kamar haka yajin shadda yaji 50 wato in aka yi yaji 5-5 na mutum 10 kenan da kuma turmin atamfa su kuma guda 10 kuma yace yana neman malam da sauran al'umma su sanya shi a cikin addu'a dangane da wannan wakilci da yake yi in alkhairi ne a gare shi da kuma al'umar mazabar Azara Madangala Allah tabbatar masa ya maimaita kujera
amin
in kuma ba alkhairi bane to yana so nan ma a sanya shi a cikin addu'a in har ba alkhairi bane Allah canja masa da abin da yafi alkhairi wannan shine bayanin da shi honorable Zakariya Salim Egero yayi sannan kuma game da kayan da aka shirya za a raba wa gidajen marayu da kuma waɗanda suka kawo takardu a gobe ne idan Allah ya kai mu za a raba waɗannan kayayyaki karo na farko a wannan shekarar a wannan wuri za a yi karo na biyu kafin sallah kafin a rufe wannan tafsirin insha Allah don haka duk waɗanda aka ba su tali wato kati gobe sai su halarta wannan wuri karfe 9:30 waɗanda kuma ba su samu tali ba su yi haƙuri sai a na gaba sannan har yanzu akwai tali ɗin da ba su samu shiga hannun waɗanda suka kawo takardu ba saboda rashin cikakken lambar waya an kira waya sai ka ga ba ta shiga ba to da fatan wanda suka kawo takardu za su je gurin wanda ake tattarawa domin su karɓi sauran tali ɗin dangane da wannan kenan sai kuma akwai ƙungiyar likitocin idanu ta reshen asibitin koyarwa da ke nan Azare suka ce a sanar da al'umma cewa idan Allah ya koyi mu gobe za a duba mutane waɗanda suke da larura na ido na glaucoma wato suna kiransa da Hausa wai hawan jini na ido to duk waɗanda suke da matsala dai na ido gobe za a gudanar da wannan duba lafiyar ido kyauta ne za su yi ne bisa nasaba da ranar wato ranar glaucoma ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware duk wanda yake da wannan laruri ko wanda yake da dan uwa
gobe to haka suke cewa
sai a je can bangaren kula da lafiyar idanu na can asibiti a ba mako za a yi kyauta za a duba ido a yi ba da magani guna kyauta a gobe laraba ne kuma kawai za a yi sannan sai kuma akwai Alhaji Ali mai gero Alimilla ya kawo zarkar kuɗi naira 50,000 ga kwamitin zakka kuma ya ce a ƙara saka shi a cikin addu'a a kan laruri na rashin lafiya da yake fama da ita Allah ya yi masa wannan shi ne sun kawo takardar abin da ya shigo a banki a yau shi ne Alhaji Muhammad Muftar ya sa naira 1,000 sai Masjid Hajj Abubakar masallacin Hajj Abubakar da ke unguwar ɗan kawo can kusa da lambu sun saka kuɗi naira 32,000 da naira 80 wannan shi ne abin da ya faru sai kuma wanda aka samu a can naira 10,100 shi ne aka samu a teburi da kuma ɗimbin kayayyaki da aka kawo na sawa da takalma da fulina da daidai ga su nan da yawa Allah saka kowa da alkhairi sai wanne ne kace kuma to wannan dai shi ne sai masu neman addu'a akwai marasa lafiya aka rama kalla wasu suna kwance a gida wasu suna asibiti da kuma masu neman biyan bukatu na alkhairi kamar wani wanda ya ce shi ma a sanya shi a cikin addu'a kusan shekara 30 da wani abu kuma kusan 40 yana zaune a gidan haya wani abu yana damunsa Allah ba shi ikon samun nasa na kansa to da dai masu wasu bukatu da masu wasu larurai Allah subhanahu wa ta'ala ya sani a karamakan lahu sai a mana addu'a kuma kar a manta da batun jihar Katagun wani ya rubuto ya ce in har za ta tabbata Allah tabbata
za su yi ne
to a shi
to Allah ya tabbatar da alkhairin misalaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا الله لا توصلي غريك ده عبادون da muke yi a wannan wata ya rabbul alamin azumi karatun alqur'ani sallah da duka ayyuka alkhair da bayan ka suke Allah kafi mu sani muna roƙon Allah ka karba mana ubangiji Allah ka dora kan mizanin kyawawan ayyukan mu muna tawassuli da waɗannan ayyuka ka biya mana buƙatun mu na alkhair Allah ka sanya aljanna ta zama komar mu yan uwa da ba su da lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya Alhaji Idris baba malam Alhaji Alimilla baba Ali dan agaji wazirin dan maliki da sauran tarin jama'a dai waɗanda suke rashin lafiya wasu na gida wasu na asibiti muna roƙon ubangiji Allah ta'ala ka ba su lafiya waɗanda suke da bukata na alkhairi ubangiji Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi wannan dan uwa da yake neman addu'a ubangiji Allah ta'ala ka mallaka masa gidansa ubangiji Allah ka yassara masa al'amura Allah ka mallaka mana gidaje kowa nasa a cikin aljanna ubangiji Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون نسألك من فضلك الواسع اللهم تجمدنا بلطفك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين